الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى لديكم الانجينيب mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 15 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma tara ga watan uku shekara ta 2012. Takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai mutumin da ya saba yin azumi na Alkamis da Litinin zai iya tsaya masa matsayin azumi uku wanda ake bukatar musulmi ya lazimce shi a kowane wata? Abinda muke so mu gane shi azumin Litinin da Alkamis da gindin kan shi yake zaune sunna ce wadda take mustahabba ga duk wanda zai iya. Ma'ana shine azumtar ranar Litinin da ranar Alhamis, wanda dangane da shi azumin ranar Litinin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wace hikima ce ke karkashin yinsa. Manzon Allah ya ce, domin ranar Litinin rana ce wadda aka haife ni, don haka nake azumtar ta don godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ranar Alhamis ko yace yini ne wanda ake bujiro da ayyukan bayi ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, don haka ina buƙatar a bujiro da ayyuka na halin ina mai azumi. An gane ku? Don haka shi kuma azumi uku na kowane wata, wannan wasiya ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yama Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda cewa ya lazimci yin azumi uku a kowane wata, wanda kuma na cikin hadisi sahihi wanda yana cikin sahihai. Lokacin da Abdullahi dan Amr dan As ya lazimta ma kansa wato azumtar zamaninsa gaba daya cewa shi kullum fa azumi zai yi, kuma addini na Allah sai ya sauke Al-Qur'ani, sannan kuma duk dare na Allah zai kwale na sallah. Labari ya cin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya kiraye shi ya ce, kai ne ka ci ma kanka alwashin kaza da kaza? Ya ce, kwarai. Manzon Allah ya ce masa, ba za ka iya ba. An gane ku? Don haka sai manzon Allah ya ce da shi, je ka a kowane wata ka yi azumi uku, domin duk mutumin da ke azumi uku a kowane wata, manzo Allah ya ce tunkar ya azumci zamaninsa ne gaba daya, ma'ana tunkar ya shekara yana azumi. Saboda ka'ida ce Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gitta mana a cikin Alkur'aninsa, duk wani aiki kyaukyawa da za ka yi to sakamakonka shi ne Allah zai linka maka shi su goma. Farko kenan sai Allah ya linka shi su goma, kamar yadda yake man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, duk wanda yazo da kyaukyawan aiki Allah yace na gare shi kwatancin wannan kyaukyawan aiki su goma. Kaga in kai azumi uku a cikin wata, kenan kowanne dai za a linka shi su goma, kenan tamkar ka azumci watan gaba daya. Idan kai wata 11 kana azumi uku, idan aka hada da na Ramadan tamkar ka shekara kana azumi. an gane ko to shine anan manzon Allah yace masa je ka kai azumi uku a kowane wata domin yin azumi uku a kowane wata in an hada da na Ramadan manzon Allah yace tamkar ka azunci zamanin ka ne gaba daya to waɗannan hadisai guda biyu abinda suke tabbatar mana yin azumi uku a kowane wata sunna ce wadda take mai zaman kanta tare da cewa kuma an fi so idan kana rike da lissafin wata kai 13 14 15 sune ake kiran su ayyamul biyu domin hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da kebantar waɗannan kwanuka da wannan azumi uku amma idan sun rigai sun wuce baka samu damar yi ba ko kuma baka rike da lissafin kwanukan wata to kana iya yi a farkon sa ko a tsakiyar shi ko a ƙarshen shi an gane ko kuma shi uku a kowane wata lalle ba sharki bane ba cewa sai ka yi su a jere idan zaka yi su ne a jere zaka iya yi 13 14 15 idan ba a jere ba zaka yi su sai ka samu dan lokaci kai in ma kai a farkon watan ko kuma a tsakiyar sa ko kuma a ƙarshen sa amma shi wannan na litinin da alhamis shi zaune yake da hidin kansa ba zai tsaya maka ba matsayin azumi uku a kowane wata amma in an yi katari ita litinin kin ko alhamis kin ta faɗo a cikin ayyamul biyar ma'ana 13 14 15 to anan zaka samu linkin sakamako a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kasancewar ga ya litinin kin da ka saba azumtar ta to an yi katari ta faɗo 13 ko 14 ko 15 kana da ladan azumin litinin kuma kana da ladan wato na kwana uku da kake yi a kowane wata domin ta riga ta faɗo a cikin waɗannan kwanuka na
ingancin kuma azumi guda 6 wancan da ke bayan
Ramadan wai maganar azumi 6 bayan Ramadan wanda ake kiran shi da rakiyar wata wannan fada ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi kamar yadda Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce duk wanda ya azumci watan Ramadan ya biya masa da azumi 6 a cikin watan Shawwal manzon Allah ya ce tamkar ya azumci zamanin sa an gane ku idan aka gama azumi na Ramadan kai kokarin azumi 6 a cikin watan Shawwal shi ma jira shi ba sharadi bane kafin watan da ya mutu ake bukatar kai 6 to ubangiji ta'ala zai baka sakamakon tamkar ka shekarar kana azumi baka aje ba saboda ka'ida kamar yadda muka faɗa da zu man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha duk wanda yazo da kyaukyawan aiki to na gare shi linkin sa su 10 idan ka dauki wannan azumi na Ramadan in ma 30 daidai kuka azunta ko kuma 29 to kana da sakamakon azumi 300 domin kowane dai Allah zai linka shi 10 idan ma 30 dai ba dai kuka yi to Allah zai cike maka gibin ya zama 30 daidai kamar yadda hadisi yana cikin wannan littafi na Imam Bukhari zamu iske manzon Allah ya ce shahrani la yanqusani watanni biyu ba sa tawaya ba ba sa tawaya ba a bangaren lissafi a bangaren sakamakon lada ne ba sa tawaya shine watan Zulhijja da watan Ramadan an gane ko kasancewar shi Ramadan koda yayi na san ma'ana kun azumci 30 ba dai to ubangiji ta'ala zai cike muku shi ladan kun azumci 30 daidai haka shi ma watan wato Zulhijja koda an yi katari kun kuskure kun hau Arafa a 8 da wata an gane ko a 8 da wata ko kuma 10 ga wata to ubangiji tabaraka wataala zai cike muku gibin ma'ana za ku samu lada cikakke daidai yake da kun tsaya a Arafa 9 ga wata an gane kuna iya kuskurewa ku hau 8 ga wata ko 10 ga wata idan ba a rike da lissafin wata to kasancewar koda an samu kuskuren to ba zai tawaye ba a bangaren lada amma a bangaren lissafi suna iya yin nasa to shine anan idan ka dauki azumin Ramadan in ma 30 ba dai kuka yi ko 30 za a baka ladan ka azumci azumi 300 wannan 6 da zaka biya masa kowane dai Allah zai linka shi 10 kinan an samu azumi 60 kwanukan shekara guda mun shine kwana 360 gane ku tare da cewa ana samun watanni 6 wato su yi na sam a shekara wadda take ta musulunci kwana 354 to Allah zai baka ladan tamkar ka azumci kwana 360 idan ka azumci Ramadan ka biya masa da azumi 6 a cikin watan Shawwal. Wannan dai duka fadala ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ga bayinsa. Na'am. Wai kasancewar cewa abu ne sananne rashin lafiya tana daga cikin mukaffiratu zunub, ma'ana abubuwan da ke kankare ma bawa zunubai. Kasancewar wasu suna ganin mutumin da baya rashin lafiya tamkar kasancewar wasu wani samun tawaya ne a rayuwarsa, musamman bangaren addini. Lalle kasancewar rashin lafiya musiba ce, ba kowa ba Allah yake dora masa musiba sai wanda Allah yake san shi yake kaunar shi. An gane ko? Kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa idza ahabba Allahu qauman ibtalahu, idan Allah ya kaunaci jama'a sai Allah ya jarrabe su da wata musiba. Wanda ya rungumi wannan musiba da hannu biyu ya dau hakuri, yadda cewa hukunci ne wanda Ubangiji tabaraka wataala ya riga ya zartar da shi ban makawa, to na gare shi sakamakon gamsuwa da yayi da hukuncin Ubangiji tabaraka wataala. Wanda yayi fushi yana ganin cewa kamar wata matsala ce daga wajen shi ta sanya wannan musiba ta same shi, yayi kashin hakuri, to shine manzon Allah yace kuma na gare ya cancanci, wato sakamakon fushin da yayi da rashin yarda da yayi da hukuncin Ubangiji tabaraka wataala. A takaice wannan yana nuna mana musiba da ke samun bawa alama ce ta cewa Allah yana san shi. Kuma wanda ga hadisi sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adan hatta shawkatu yashquha illa kafara Allah biha min khatayahu. Manzo Allah yace ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin, yace babu abin da ke samun musulmi na wata wahala ko wata rashin lafiya ko wani bakin ciki ko wani bacin rai ko wani cutarwa. Manzo Allah yace didi da kaya da musulmi ke takawa face sai Allah ya kankare masa zunubinsa. An gane ko? Matukar zaka dau hakuri ka rungumi musiba da hannu biyu, sakamakon ka shine Allah ya kankare maka zunubinka. To lalle kasancewar wato ita rashin lafiya ibada ce ta musamman ga duk wanda ya san menene na dubbanta yaya kamata mutum yayi. Don haka kasancewar, amma fa ba za ka ce ba mutumin da baya rashin lafiya alama ce cewa Allah ya watsar da lamarinsa. An gane ko? Illa kasancewar wato shi dai abinda ake bukata mumini a kullun ya zamanto yana famar daidaita da tabbata akan tafarki wanda yake madaidaici, shine iya abinda ake bukata. Wai mutum ya yi arwalla ya shiga ban daki, mene ne matsayin arwallarsa? Maganar shiga ban daki baya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla, kamar yadda bayani ya gabata akan wannan mas'ala. Abubuwan da ke warware arwalla abubuwa ne sanannu, wanda in ka koma kowane littafi wanda yake na fiqhu ko na hadisi za ka ga malamai sun zano abubuwan da ke warware arwalla, wanda a gulguje akwai abubuwa guda biyu waɗanda suke fita daga gaba, bawali, an gane ku, da irin su mazi da irin su wadi da bayan gari da iska. Wannan gaba ɗaya abubuwa ne waɗanda suke warware arwalla. Sannan akwai abubuwa waɗanda su kuma sababi ne, kamar bacci, musamman wanda yake mai nauyi, wannan yana daga cikin abubuwan da suke warware arwalla da sauransu. To amma kasancewar taka najasa bai daga cikin abubuwan da ke warware arwalla. Idan kana da arwalla ko yasar masai kai idan lokacin sallah yayi idan ka fito kawai abinda zakai wanke jikinka zakai duk wata kazanta da ta shahi jikinka in so ka je kai sallah wannan masai da ka shiga kai yasa wannan ba ta warware maka a wallah ba balantana shiga ban daki so da yawa irin wannan jahilci ana cewa ko wato ruwan kwata wai ka sallaka shi kina a wallah ka ta warware darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabu zakka mun tsaya karshen wato shine babi na 15 baban da malam yazo da shi kamar haka cewa idan mutum yayi sadaka ga dan shi bai san da cewa an gane ko a alhali bai sani ba ya dauki sadaka ya ba dan shi a hali na rashin sani menene matsayin sadakar sadaka tayi kamar yanda bayani ya gabata sawa an sadaka wadda take ta wajibi ko sadaka wadda take ta tsauri kamar yanda wato ma'ani Ibn Yazid Allah ya kara musu yadda ke cewa nayi mubai'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da mahaifina da kakana ma'ana gaba ɗayan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da wannan gala ta ban girma shine samun yin mubai'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mahaifinsa da kakansa shine yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya nema mani aure kuma shi ya dauje jikunci daura auren ya aura mu ma'ana shine matsayin wakilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine matsayin wakilin sa wanda ya nema masa auren wata biya kuma shi ya aura masa shine yace mahaifina Yazid wato ya fitar da wasu kudade na nufin sadaka ga su sai ya tafi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aje su a wurin wani da ya ganshi a nan cikin masallacin ya wakilta shi a matsayin cewa in ya gama bukaci ya gabatar masa da wannan sadaka wato ma'ani yake cewa sai na zo na karbi wannan sadaka sai na dawo na nuna ma mahaifina na ce wannan sadaka da ka kai masallaci ka wakilta cewa in an gama bukaci a bashi na karbe ta nima ma bukaci ne mahaifin nasu Yazid ya ce wallahi ma iyaka arad ya ce wallahi ba kai nake nufin ba ya karbi wannan sadaka ma'ana ba kai ne nihi ba mani ya ce sai na kai karan mahaifin na wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na ce masa ya rasulallah mahaifina ya kawo sadaka ya ce in an gama bukaci a bashi ni ko ina da bukata na zo na karba kuma ya ce bai yarda ba ai shi ba ni ya nufata ba dangane da karbar wannan sadaka manzan Allah ya yanke musu hukunci ya ce masa laka ma nawaita ya Yazid kai Yazid abinda kai nihi na sadaka wannan ka cancance shi a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala ai mabukaci kake nin ya karbi sadakar to ta fada hannun wanda ya dace yace masa walaka ma akhadta ya ma kai kuma abinda ka karba kai ma an ka cancanta ma'ana ya zama mallakar ka saboda kai ma dai mabukaci ne to dan haka kasancewar duk lokacin da zaka yi sadaka ga danka alhali baka san da haka ba to wannan sadaka ta yi kuma sakamakon ladanka na ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi kenan babi na 16 qala abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu sadaqati bil yamin malam allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wato fadula ta yin sadaka da hannun dama ma'ana ko kuma kwadaitarwa dangane da mai sadaka idan zai yi sadaka ya dauke ta da hannun dama ya bada qala haddathana musaddad wa ibn musarhad ibn musarbal qala haddathana yahya wa ibn sa'id al-qattan an ubaydillah qala haddathani khubayb ibn abdurrahman عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بي صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي قال أخبرني معبد بن خالد أنه قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها أبو هريرة الله إكرم سيدا كيتشي و منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله mutum bakwai ubangiji tabaraka wa ta'ala zai shigar da su karkashin inuwar al'arshin sa a ranar da babu wata inuwa face ta shine yini na alkiyama wanda yinin alkiyama yini ne wanda yake mai tsanani kamar yanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana da nassi na alqur'ani amma tsananin yinin alkiyama yake banta ga duk wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda Allah ke faɗa a cikin suratul furqan wa kana yawman 'alal kafirina asira kamar kuma yanda yayi maimaita faɗa a cikin suratul qamar yaqulul kafiruna hadha yawmun asir kuma kamar yanda ya faɗa a cikin suratul mudaththir 'alal kafirina ghayru yasir to dan haka tsananin yinin alkiyama ubangiji tabaraka wa ta'ala zai kusanto da rana daidai da kawunan jama'a gwalgwadon tsakaninta da kawunan jama'a shine mil imma rata wanda yake na tafiya shine kilometer wato meter 2500 ko kuma ya zamanto mil shine wato masayin kulli kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ne sahihi yace za a kusanto da rana didi da kawunan jama'a gwalgwadon mil daya a ranar kiyama marwaicin yace ban san abin da manzon Allah yake nufi da mil shin yana nufi rata na tafiya shine meter 2500 ko kuma mil wanda yake masayin kulli jibi zai hada jama'a wani ya kawo masa idan sau wani ya kawo masa guyuwa wani ya kawo masa madaurin wando wani ku sai ya masa lissani to dan haka kasancewar duk wanda ya siffanta da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi guda bakwai an gane ku wato kasancewar wannan tsanani na yinin alkiyama ba zai shafe shi ba zai kasance a karkashin inuwa ta al'arshin ubangiji tabaraka ta'ala amma kar mu fahimci cewa ya takaita ga wannan bakwai kin domin akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka nuna mana cewa waɗanda suka zo da wasu ayyuka ma na daban za su iya shiga karkashin wannan inuwa don haka malamai sun wallafa littafi na musamman akan wanda Allah zai shigar da su karkashin wannan inuwa kuma nan cai fi billahi kamar yanda wata riwaya ta bayyana shine inuwa al'arshin sa domin babu wata inuwa a wannan yini face inuwa al'arshin ubangiji tabaraka wa ta'ala na farkon su shine manzon Allah yace imamun adlun shugaba wanda ya kai gaya ya kai matuka a wajen adalci domin lafazin adilun sigatul mubalaga ne ma'ana wanda ya kai gaya a wajen adalci kamar yanda in kace alhakam wanda ya kai gaya a wajen hukunci amma idan kace hakimun alkali kenan mai hukunci haka in kace adilun wato adali kamar yanda yazo a wannan lafazin wata riwaya imamun adil shugaba mai adalci ko kuma imamun adlun shugaba wanda ya kai matuka a wajen adalci an gane ko zai kasance karkashin wannan inuwa a ranar kiyama nan an gabatar da shugaba saboda kasancewar amfaninsa muta'addi ne saboda shi adalci duk wanda ya yi shi wannan adalci bai ya takaita ga kansa zai hada jama'a musamman kuma ga shugaba saboda idan shugaba ya zama adali to al'umma za ta gyaru amma idan shugaba ya lalace ya zama azzalimi gaba daya shi wannan al'umma za ta lalace to wanda yake sama da ku yayi zalunci kenan ku na gasa sai abinda ku ga dama inda ya gyaru ya riga ya zama na kirki duk wanda ya kauce ma tafarki madaidaici zai saita shi saboda adalcin da Allah ya kimsa a cikin zuciyar shi to kasancewar in ya gyaru yayi adalci jama'a za su gyaru su yi adalci amma matukar shugaba zai zama azzalimi to babu wani wanda zai an gane ko na kasan shi gaba dai sai dai wanda Allah ya ji kai su ma za su zama azzalimi saboda shi shine mudibin su abinda suka ga yayi shine mai kyau a wajen su abinda ya bari shine mara kyau kenan idan yayi zalunci kenan ya nuna musu cewa zalunci abu ne wanda yake mai kyau don haka kaga kasancewar al'umma galibi a irin wannan lokaci ta lalace me yasa saboda matsalar daga sama take shugabannin ne ba na kurai ba kowa dama idan an dora shi me yake fama shine ya cika aljihunsa ya tara dukiyar da ko jikan jikan shi ba zai iya cinye wannan dukiya ba wanda dukiyar al'umma ce to ya za a yi kuma kai kawai wayo ka ce wai na kasan ka su yi adalci kai ya kamata a farko kai adalci tukwa an gane ko ya zamanto dukiyar ƙasa ka ɗauki cewa amana ce aka damƙa maka in kayi wannan adalci to da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai agaza maka duk wani wanda yake na ƙasan ka shi ma zai gyaru to don haka kasancewar a nan an gabatar kenan da shugaba adali saboda shi adalci al'amari ne wanda yake mai matukar mahimmanci a addinin musulunci saboda shi ne yake gyara al'umma kuma kasancewar wannan dini ne daga cikin sakamakon shugabanni waɗanda suke adalai kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk shugaban da yayi adalci a cikin shugabancinsa zai kasance wato akan wani dakali na haske a damar Ubangiji tabaraka wa ta'ala a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana illa kasancewar kar mu manta bayani ya gabata akan wannan hadisi akan ta cikin darasin mu na Riyadus Salihin adalci dai a farko shine alƙalantar da Alƙur'ani da Sunna an gane ko alƙalantar da Alƙur'ani da Sunna a maida su sune kundin tsarin mulki sannan in ka alƙalantar da Alƙur'ani da Sunna sannan zaka iya karɓa sunan shugaba adali amma matukar ka maida Alƙur'ani da Sunna bayan bayan ka kawo wani tsari na mashayiya mace alade ka ce shine kundin tsarin mulki wallahi komai kake ba sunan ka ba adali sunan ka azzalimi sunan ka fasiki sai ya ce wa shabun nashafi ibadatillahi wato da saurayin da ya tashi a cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala matashi ne a iya rayuwarsa ma shi da ya tashi bai san komai ba duk wasu ayyuka na shashinci shi iya abin da ya sani kawai ibadar Allah shi ne makaranta shi ne masallaci shi ne wurin wa'azi da duk wata haraka ta ɗaukaka addinin Allah kawai shi ita shi iya abin da ya sa gaba wannan sawa'an namiji ne ko mace ce ne sakamakon shi Allah zai shigar da shi karkashin wannan inuwa a gobe kiyama duk matashin da ya tashi a kan haraka ta kyauta addini ma'ana akan haraka ta ibadar Allah subhanahu wa ta'ala na ukun su sai ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wato da mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallatai shi kawai iya tunaninsa lokacin sallah yayi aje ayi idan ya dawo daga azhar iya abin da yake rataye da zuciyarsa lokacin la'asar yayi aje ayi idan an dawo daga la'asar iya tunaninsa kawai shi dai lokacin magriba yayi aje ayi ko ya je masallaci kawai iya tunaninsa domin karatun alqur'ani da duk wani abu wanda yake na rayar da masallaci shi iya tunaninsa to wannan shi ma sakamakon shi Allah ya shigar da shi a karkashin wannan inuwa a gobe kiyama a wannan shi ma ba bambanci tsakanin namiji da mace illa kasancewar ita mace kamar yadda bayani ya gabata ba a shar'anta mata ba zuwa masallaci domin sallah ta jama'a amma in ta nemi izinin zuwa kuma ba za a hana ta ba tare da cewa ta zauna a gidanta ta yi sallah ya fi ta fita ta je masallaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana an gane ko kenan a nan mace za ta iya shiga ma'ana wadda ta rata tunanin lokacin sallah a zuciyarta idan lokacin azhar yayi ta tashi ta yi to jira take lokacin la'asar yayi ta tashi ta yi domin gida shine masallacin ta ita mace an gane ko sai yace wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wato da mutum biyu wadanda suka kaunaci juna saboda ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda suka hada akan kaunar juna saboda Allah kuma akan haka suka rabu wannan shi ma ba bambanci tsakanin nan maza da mata karanci dai a samu mutum biyu daga biyu iya abin da yayi sama duk jama'ar da suka kaunaci junan su saboda Allah sakamakon su shi ne su dace da shiga karkashin wannan ilimin a ranar kiyama wanda akan haka suka hadu ma'ana ba wata alaka ba ta rayuwa ta hada su alaka ce kawai ta addini kuma akan haka suka rabu in ma rabuwa a nan misali wani gari ne kai ka zo shi ya zo alaka ta addini ta hada ku lokaci yayi kowa ya kadi gaban su ya koma garin su to akan haka za ku tashi a gobe kiyama karkashin wannan inuwa ko kuma mutuwa ce ta zo ta raba tsakanin ku sai ce wa rajulun da atkum ra'atun zatu mansibin wa jama'a wato da mutumin da mace ma'abuciyar matsayi na daraja da kyawun halitta ta gayyace shi zuwa ga alfasha fa qala inni akhafu Allah yace ni ina tsoron ubangiji na ma'ana bai dace ba a matsayina na mu'mini in saba masa in ma ya fada da halshensa ko kuma ya gudurce haka da zuciyarsa ma'ana tsoron Allah ya hana wato ya taya mata to shi ma sakamakon shi Allah ya shigar da shi karkashin wannan inuwa anan ma ba bambanci tsakanin namiji da mace haka nan macen da namiji wanda yake kyautawa mai matsayi ya neme ta zuwa ga aiki na alfasha tsoron Allah ya hana ta ta amsa masa shi ma ita ma sakamakon ta Allah ya shigar da ita karkashin wannan inuwa a gobe kiyama anan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake banci mace wadda take ma'abuciyar daraja ma'ana matsayi wanda yake na daraja domin aka ce mansib shine wani matsayi da Allah yake ba bawa in ma matsayi wanda yake na ilimi ko matsayi wanda yake na dukiya ko matsayi wanda yake na mulki da duk wani mukami da za a baka an gane sannan kuma ga kyawun halitta ta hada abu biyu ga matsayi na daraja sannan kuma ga kyawun halitta wanda kasancewar zuciya ta fi hangi zuwa ga wannan to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi misali da ita amma ho karka fahimci akan haka koda kasancewar koma baya ce wanda take ba ta da matsayi ba ta da kyau idan ta neme ka ga aiki na alfasha tsoron Allah ya hana ka to zaka kasance a karkashin wannan inuwa a gobe kiyama an gane ko kenan lafazin zatu mansibin wa jama'a la mafhuma lahu illa kasancewar galibin abinda zuciya take hange zuwa gare shi shine manzo Allah ya yi misali da shi ana kenan wannan shi ma ba bambanci tsakanin namiji da mace sannan sai yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu wato da mutumin da ya dau sadaka yayi ya kuye wannan sadaka a lokacin da zai bayar da ita har aka kai hannunsa na hagun bai san abin da damar shi ta dauka ta bada manzo Allah yace shi ma zai kasance karkashin wannan inuwa ma'ana wannan kinaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana dangane da tsarkake niyya a wajen yin sadaka kuma ana buƙatar in zaka bada ya zamanto ka bada a goye wanda babu ya gabata na musamman akan sakamakon yin sadaka wadda take koyayya kasancewar duk mutumin da ke koyi sadakar shi idan zai yi shine sakamakon shi kasancewar ubangiji tabaraka wataala zai lullunka masa lada kuma yana daga cikin wanda babu tsoron komai akan su anan duniya kuma a gobe kiyama ba za su yi bakin ciki ba kamar yadda ubangiji ta'ala yace allazina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun shine yace fa akfaha ya kuyita hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu har aka kai hannunsa na hagun bai san abin da dama ta dauka ta bada kasancewar ita sadaka wadda take koyayya akwai fa'ida kamar guda biyu a takaice fa'ida ta farko kasancewar duk mutumin da zai koyi sadaka to zai samu tsarkin niyya saboda kasancewar ba maganar cewa wani ya gani balantana yayi bai kariya ta shiga abu na biyu kasancewar kuma babu zilla da kaskanci wato ga shi wanda aka ma sadaka ke an gane ku saboda kasancewar a gaban jama'a a mai ga maka wannan kasancewar akwai nauyi ga shi wanda yake mai karba amma duk lokacin da zai zama tuwa buyi kasancewar babu wani nau'i na kasance tare da kai sannan kuma shi wannan ga kuma dalilin da zai samu tsarkin niyya akan wannan sadaka da zai yi na bakwai sai ya ce wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina wato da mutumin da ya ambaci ubangijinsa tabaraka wa ta'ala khaliyan a hali wanda yake na kadaice ma'ana halin yana kadaice shi kadai ya ambaci ubangiji tabaraka wa ta'ala in ma yanzu zikiri anan ya zamanto zikiri wanda yake na harshe misali karatun alqur'ani ko istighfari ko haidala ko salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wasu zikiri na daban wanda Allah ya shar'anta mana in ma a cikin alqur'ani ko akan harshen manzonsa ko kuma zikiri ya zamanto anan zikiri wanda yake na zuciya menene zikiri na zuciya shine tunani dangane da halittun ubangiji tabaraka wata'ala domin gane girmansa da cancantar shi a cikin ibada saboda ana buƙatar ya zamanto mumini yana zikiri ta hanyar nan guda biyu zikiri wanda yake na harshe da zikiri wanda yake na zuciya zikiri na zuciya shine tunani dangane da halittun ubangiji tabaraka wata'ala dangane da gane girmansa kamar yanda Allah ya ambata mana sifa ce ta mu'mina inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar dan haka tunani na zuciya dangane da halittun ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan zikiri ne wanda yake na musamman to in ma wancan zikiri wanda yake na halishi ko kuma zikiri wanda yake na zuciya ya kai ka zuwa zubar da hawaye kuma a kadaice shine yake cewa fa fadat ainahu idanunsa suka zubar da hawaye shi ma sakamakon shi Allah ya shigar da shi karkashin wannan inuwa kasancewar halin kadaita wannan na nisan taka dangane da riya amma koda a cikin an gane ko wannan sharqi ne ke na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ba kowa yake samu wannan sakamako sai wanda ya zubar da wannan hawaye a kadaici amma idan a cikin jama'a ka zubar da hawaye karatun alqur'ani ko wani abu to wannan kasancewar kana da wani sakamako na musamman saboda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk idaniyar da ta zubar da hawaye don tsoron Allah to haramun ne a gobe kiyama wuta ta shafe ta haramun ne duk idan da ya zubar da hawaye don tsoron Allah wuta ta shafe shi a gobe kiyama amma in a halin kadaice ne ka zubar da hawayen to sakamakon ka kuma Allah ya shigar da kai karkashin wannan inuwa kuma tare da wancan sakamako an gane kuma yana daga karkashin zikiri ma'ana da zaka yi wa'azi wannan wa'azi ya kama zuciyarka idaninka su zubar da hawaye to amma kasancewar mu a yau mafi yawa wala iyazu billahi ke kasa dai ta dan shafi zukatan mu kalla kaga mutun yayi kuka sawa'an ba ma wai a cikin akadaice ba ko ba ma a cikin jama'a ba ko akadaicen kalla ne zaka samu mutun irin kaman zikirin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana jinyu masa zubar da hawaye wanda kasancewar ke kasar zuciya abu ce wanda take wato ta waɗanda suka gabace mu ko kuma mu ce wato sifa ce ta Yahudu wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala yace bai dace ba mu sifanta da wannan sifa kamar yanda ya kwadaitar da mu akan cewa mu yi kokari mu tausasa zuciyar mu duk lokacin da ake karanta littafin sa da sunnar manzon sa alami ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillahi وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أتكيشدي الشاهد أنانشيني ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه معنا متمن دي أو صدقة يبادى دامر فهرت هقمت كيبة سنيبا manzo Allah yace sakamakon shi shiga karkashin wannan inuwa kenan don haka mallan ya shigo da wannan hadisi iya abin da ake bukata in zaka bada sadaka to ka dauka da hannun dama ka bada an gane ko na'am sannan hadisi na biyu shine hadisin Wahab al-Khuzai Harith ibn Wahab al-Khuzai Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar cewa ku yi kokari ku yi sadaka. Manzon Allah yace fa sayati alaikum zaman, wato da sannu wani zamani zai zo gare ku nan gaba. Yamshi rajulu bi sadaqatihi, manzon Allah yace mutum zai dauki sadakar sa ya ringa tafiya yana neman wa zai karbi sadakar. Manzon Allah yace fa yaqulu rajulu, sai ya hadu da wani mutum sai ya ce masa ga sadaka. Shi wannan mutumin da aka gabatar masa da sadaka sai ya ce da me sadakar lauji ita habi habil ams laqabil tuhamin, da dai ajiya ne ka zo mun da ita yau da na karba. Yake cewa da na karba, da ajiya ka zo mun da wannan sadaka da na karba. Fa amma yauma fala hajata li fiha, amma a yau ba ni da bukatar ta. Wannan hadisi tuntun ya riga ya gabata domin alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama, wato yawaitar dukiya a hannun jama'a. Allah zai fujo da duk wasu albarkatu waɗanda suke na ƙasa, duk inda kai a dukiya ce to zai kai matsayin mutane sun samu wadata. Ka dau sadaka ka kiwaya ka kiwaya sai ka rasa wane ne zai karbi wannan sadaka. Kuma kar mu manta ya gabata sadakar ma fa ta zinare, zinare wanda yake tacece. Manzo Allah yace mutum zai dauki zinare ya kiwaya ya kiwaya ya rasa wanda zai karbi wannan sadaka ta shi. To shine idan ya hadu da wani yace masa ga sadaka sai yace masa kash, yake cewa inda ajiya ka zo mun da ita da na karba, amma yau fa ba ni da bukata. Wanda amma wannan alama zaka kilga ta a cikin kankanan alamomi na tashin alkiyama, wanda kasancewar kamar yanda bayani ya gabata irin wannan alamu a wasu garuruwa sun fara bayyana. Dan haka anan kwadaitarwa ce manzon Allah yake mana cewa ku yi kokari ku yi sadaka. Kenan ita kanta sadaka tana da lokaci, akwai lokacin da in ka nemi ma wa zai karbi sadakar ba za ka samu ba. Dan haka kasancewar shi wannan hadisi malam ya shigo da shi dan saboda alakar shi wato da wancan hadisi da ya gabata. Wancan hadisi da ya gabata kasancewar mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum ne fa zai dauki sadakar da hannun dama ya dauka ya bada, akai hagunkin sa bata san ba abin da ya dauka ya bada. Wannan shi ma kaga sun yi tarayya, me yasa dauka zai ya ringa yawo yana neman wa zai ba sadakar? Kaga duk mutumin da zai dauka dole zai zamanto a goye, daukan sadakar zai ya ringa yawo ya nemi wane ne zai dauka zai ba, kasancewar kenan ya rasa wanda zai ba. Don haka malam ya shigo da shi, shi ma kuma galibi idan mutum zai dauka da hannun dama ne ake dauka, da hannun dama ake gabatar da sadaka, wanda daman ka'ida ce duk wani aiki na alkhairi abinda ake bukata a gabatar da dama a kansa. Babu man amara khadimahu bis sadaka wa lam yunawil bi nafsi, wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da mutumin da ya umarci wato yaransa dangane da yin sadaka, ma'ana khadiminka. An gane ko? Shi idan aka ce khadim ma'ana wanda ka dauke shi saboda wani aikace aikace, in ma bawanka ne ko kuma kawai mutum ne ka dauke shi kuka yi jinga lokaci zuwa lokaci zaka ringa biyansa a matsayin cewa khadiminka ne, ko kuma kasancewar kawai fi sabilillahi ya sadaukantar da rayuwar shi dangane da yi maka hidima, to anan ka wakilta shi cewa ya dau sadaka ya bada, baka dauka ba da kanka ka bada, menene matsayin haka? Wa qala Abu Musa radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam huwa ahadul mutasaddiqi, ko kuma huwa ahadul mutasaddiqai. Wato Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk lokacin da khadimi zai dauki sadaka ya bayar da ita, to wannan yana ɗaya daga cikin masu sadaka mutum biyu. An gane ko? Ma'ana shi ma yana da ladan sadaka kamar yanda mai gidan nashi yake da ladan sadaka, amma shi khadimi bai ya halatta takannas dan radin kansa ya dauki wani abu daga cikin dukiyar mai gidan shi sadaka, dole sai da izinin shi. In shi ya baka izini ka dauka kai, to da kai da shi kowa yana da ladan sadaka. Dan haka yace wa huwa ahadul mutasaddiqi, ɗaya ne daga cikin masu yin sadaka, ko kuma ahadul mutasaddiqai, ɗaya ne daga cikin masu yin sadaka kenan mutum biyu, idan ka dauke shi akan cewa lafazi ne wanda yake musanna kamar yanda zai zo nan gaba. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور هو ابن المؤتمر عن شقيق هو ابن عبد الله عن مسروق هو ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. Aisha Allah ya karama ta yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta ciyar da wani abu na abincin gidanta an gane ko halin ba tana mabannaciya ba ma'ana ba dan almubazziranci ba da dukiyar miji kawai haka nan ya kawo abinci ya ajiye duk wanda ya sallama ki dauko ki kura masa ba haka ake nihi ba in dan almubazziranci ne to sai dai zinubi ya hau kanki an gane ko maimakon sakamakon lada dan haka manzon Allah ya kayyade idza anfaqatil mar'atu min da'ali baitiha idan mace ta ciyar daga cikin abincin gidanta ma'ana wanda miji ya kawo ya aje da sunan cewa nata ne da ita da iyalin da ƴaƴanta ghayra mufsidatin ba halin tana mabannaciya ba manzo Allah yace kana laha ajruha bima anfaqat ladanta ya tabbata gare ta sakamakon abin da ta ciyar ma'ana duk abin da ta dauka ta bada na sadaka tana da sakamakon lada a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala illa kasancewar kuma dole ta samu izini daga wajen mijin ko kuma ta san da cewa in ma ta bada abu ne wanda ba zai iya damuwa ba akan haka wani zaujiha ajruhu bima kasaba manzo Allah yace mijinta shi ma ya cancanci ladansa sakamakon nemowar da yi saboda shi ya nemo inda bai nemo ba a dauka abada ba inda za a yi abada ita ta dauka ta bada da izinin sa tana da sakamakon lada a wajen Ubangiji tabaraka wataala in dai ba dan almubazziranci da banna ba haka shi ma yana da ladan wahalar shi domin shi ya nemo wannan dukiya sai manzo Allah yace walil khazini mithlu zalik wato shi ma magazi ne shi ma yana da lada kwatancin haka an gane ko mai tsaron mangaza kenan wanda ka sanya shi shine wakilin taskarka ta dukiya kamar an baka wata mangaza ta abinci cewa ka tsare ta mabukaci yazo ya nemi a taimaka masa ka dauka ka bashi amma bai ya halatta ka dauka ka bada dole sai kana da izini daga shi mai gidan naka to idan ka bada manzo Allah in dai ba da ran halin masa banna da dukiya ba kai ma kana da kwatancin ladan shi shine yace layin kusu ba abu kuma ajra ba abin shay'a junan su ba zai tauye ma juna wato sakamakon lada da ita da ta dauka ta bada da shi mai gidan da ya nemo kowa Allah zai bashi cikakken lada a gobe kiyama haka shi ma mai tsaron mangaza wanda ya samu izini daga shugaban mai gidansa da shi da mai gidan kowa yana da cikakken lada ba a nan mai gidan bane za a dan rago cewa a bashi a kowa lada ne na musamman Ubangiji tabaraka wataala zai bashi kuma ladan sadaka kamar yanda ya gabata a can huwa ahadul mutasaddiqai ko kuma huwa ahadul mutasaddiqi babun la sadaqata illa an zahri gina wa man tasaddaqa wa huwa muhtajun aw ahaduhu muhtajun aw alayhi dayn faddaynu ahabbu an yuqda min as-sadaqati wal ijti wal hiba wa huwa raddun alayhi laysa lahu an yutlifa amwalan nas wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah illa an yakuna ma'rufan bis-sabr فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر قال حدثنا عبدان قال أكبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي عن يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري وابن شهاب أنه قال أكبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصدقة ما كان عن ظهر جنا وابدأ بمن تقول. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا وهيب وابن خالد قال حدثنا هشام وابن أبي عبد الله قال حدثنا هشام هو ابن أروى أنا أبي هو أروى بن الزبير أنا حكيم بن هزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تقول وخير الصدقة عن ظهر جنا ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. وعن وهيب أنه قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد وابن درهم عن أيوب وابن تميمة السختياني هو ابن أبي تميمة السختياني النافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وحدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك هو ابن أنس ابن مالك على أصبه النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. wato a wannan babi kasancewar kamar yanda bayani ya gabata duk lokacin da malam yayi babi haka kawai ba tare da raba masa komai ba to yana da alaka da baban da ya gabata shine anan manzon Allah sallallahu alaihi ya ciro wato hadisai yazo da su kenan yayi ta'liqin su me ake cewa alhadisul muallaq shine hadisin da aka shafi isnadin sa gaba daya ba ma sahabi ba hatta da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka shafe shi ko kuma ya zamanto abar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a shahi sahabin shi ma ana kiran shi muallaq ko kuma wanda za a bar sahabin a bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zo da matanin shi ma ana kiran shi muallaq an gane ku ko kuma wanda za a shafi ma dai daga cikin farkon sanadin duka ana kiran shi hadisi muallaq to dan haka shi kuma duk hadisin da al-Imam al-Bukhari yayi ta'liqin sa to hadisi ne sahihi ana kiran shi al-muallaqul majzum bihi wato shine kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la sadaqata illa an zahri kina wato babu sadaka ingantacciya sai bayan wadata kenan sai in ka wadata me ake nihi da wadata ka ci ka sha kana da sutura ka dauki ka biya duk bukatun da suke na iyalinka larura dai abu wanda yake tilas ne a rayuwarka abinci da abin sha da tufafi bayan ka wadatu da wannan to ya dace ka dauki sadaka kai an gane ku shine yace la sadaqata babu wata sadaka ingantacciya illa an zahari gina sai dai bayan mutun ya wadata kenan ka dauki dawainiyar kanka ka biya duk bukatunka sannan abin da ya rage zaka iya dauka kai sadaka sai yace wa man tasaddaqa wa huwa muhtajin duk wanda yayi sadaka alhali yana da bukata aw ahluhu muhtajin ko kuma iyalinsa suna da bukata aw alaihi dainun ko kuma akwai haƙƙi na jama'a akan shi akwai bashin jama'a manzo Allah yace faddainu ahqqu an yuqba min as-sadaqati wal itiqi wal hiba wato wannan bashi shi yafi cancanta a biya game da yin sadaka ko yan tabawa ko kuma kyauta an gane ku ma'ana akwai nauyi na bashi akan ka to bai dace ba kai sadaka ka biya mutane haƙƙin da yake kanka shi yafi kai kyauta kuma shi yafi wato ka yan tabawa kuma shi yafi kai sadaka ma'ana sauke wannan nauyi da yake kanka sai yace wa huwa raddun alaihi kuma za a maido masa da sadakar shi ma'ana duk lokacin da ya kasance mutun yana da nauyi akan shi wanda ya zama tilas to bai ya dace wa kai gwaninta a farko dai sai ka dauki dawaniyar kanka ka ci ka sha ka yi sutura da duk iyalinka wadanda suke karkashinka an gane ko haƙƙin da yake kanka na jama'a ka biya sannan abin da ya rage zaka iya yin sadaka zaka iya yin kyauta zaka iya yin tabawa sai yace wa huwa rabbun alaihi wannan za a maido masa kayan sa me yasa saboda wani bawa wani daga cikin sahabbai ya yanta bawan shi an gane ku ya yanta bawa shi kuma alhali akwai nauyin jama'a akan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya a kawo bawan ya saida shi manzo Allah ya biya jama'a abin da yake kansu shi sai yace laysa lahu an yutlifa amwalan nasi ai bai dace ba ga musulmi ya halaka dukiyar jama'a haƙƙi ne akan ka an gane ko bai dace ba a matsayin ka ka halaka musu dukiya din kana da halin biya ka biya su karkai wata gwaninta ta daba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man akaza amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahu Allah duk mutumin da ya karbi dukiyar jama'a yana nihin halaka ta to Allah zai halaka shi ma'ana dukiyar za ta watsi kuma nauyin jama'a na kanka Allah zai kama ka da shi a gobe kiyama dan haka in ka karbi dukiyar jama'a to ka karba da kyakkyawar niyya da fatan Allah ya hore maka ka maida musu ba haka ba kawai ka karbi dukiyar jama'a dan dai ka yi rubda ciki akan ta duk mutumin da ya karbi dukiyar jama'a da mummunar niyya dan ya cinye musu to sakamakon shi Allah zai zari albarka daga cikin dukiyar za ta watsi kuma nauyin yana kan shi illa an yakuna ma'rufan bisabr an gane ko wannan kenan akan bayanin da ya gabata laysa lahu an yutlifa amwalan nas kenan illa an yakuna ma'rufan bisabr sai dai idan ya kasance mutun ne sananne dangane da daukan hakuri an gane ko kana da daukan hakuri da juriya fa yu'thira ala nafsihi walau kana bihi khasasa zai fifita dan uwan shi mumini a bisa san kanshi koda yana da bukatar abu ma'ana abinci ne ga kai kana da bukata amma kana da dabi'a ta daukan hakuri ba za ka ringa bin mutane kana musu roko to anan in an san kana da wannan dabi'a ta fifita ɗan uwanka akan san kanka ba laifi za ka iya dauka ka bada koda kana da bukatar abu kenan wannan fa ana maganar in kai kadai ne amma fa in kai za ka iya daukan hakuri to iyalinka za su iya daukan hakuri to bayyada cewa anan ka dauka ka ba wani sai in ka tabbata iyalin naka su ma suna da irin wannan dabi'a suna da daukan hakuri kuma suna da fifita ɗan uwansu akan san kansu to anan ba laifi koda kana da bukatar abin zaka iya dauka ka bada sai yace ka fi'ili Abubakar radiyallahu anhu hina tasaddaqa bi mali kamar yanda Abubakar ya aikata lokacin da ya sadaka da dukiyar shi gaba ɗaya ya dauka ya bada ta fi sabilillahi kaga Abubakar ko mutun ne wanda ya shahara da daukan hakuri kuma mutun ne sananne dangane da fifita ɗan uwan shi mu'mine akan san kanshi kuma iyalinsa ma haka ne dabi'arsu sai yace wa kadhalika athar al-ansarul muhajirin haka mutanen Madina suka fifita ɗan uwansu muhajirun suka ringa daukan abin da suka mallaka suna da bukatar abin amma suke bayan uwansu waɗanda suka kauro Madina waɗanda suke su ne muhajirun kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa al-aya sai yace wa nahana annabiyyu sallallahu alayhi wa sallama an ibaati al-mal manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama yayi hani dangane da tuzartar da dukiya falaysa lahu an yubayyi'a amwalan nasi bi illati sadaqa dan haka bai dace ba mutun ya tuzartar da dukiyar jama'a da illa ta sadaka ga haƙƙin jama'a akan ka kawai ka ringa daukan abin da ka samu kai sadaka bai dace ba biya nauyin da yake kanka tukun ka ba Allah ya kara masa yadda yace na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace inna min tawbati ana ankhali min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam kabi yake cewa ya rasulullahi yana daga godiya ta game da tuba da Allah ya karba nawa an gane ko da ɗan uwana yace dukiya ta gaba daya yace zan bada ta fi sabilillahi sadaka ce saboda Allah kuma zan gabatar da ita ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sace inda ta dace an gane ko ma'ana lokacin da yayi jinkirin fita yakin Tabuka Allah ya sanya musu hukumi wajen kwana 50 sallama Allah ya hana a musu manzo Allah ya tura sakon cewa ko sallama kar kowa ya musu magana to lokacin da Allah ya turo sakon cewa ya karbi tubansu to shine Ka'abu murnar da yake dan godiya ga Ubangiji yace ya Rasulullahi dukiyata gaba ɗaya abinda na mallaka zan ba da sadaka fi sabilillahi manzo Allah yace masa a'a amsik alayka ba'd mali rike wani bangare daga cikin dukiyarka bayyana cewa ka dauki dukiyarka gaba ɗaya wato kai sadaka da ita fa huwa khairul laka wannan shine yafi alkhairi gare ka ma'ana ka rike wani bangare kuntu sai nace masa fa inni umsiku sahmi alladhi bi khaybar to rabo na wanda yake na khaybar yace zan rike an gane ko amma sauran dukiya ta zan bada ta sadaka fi sabilillah kaga anan kenan menene sai bayan ka wadata bayyana cewa ka dauki dukiyar ka gaba ɗaya kai sadaka da ita sai in kana da sifa irin ta Abubakar daukan hakuri ba za ka ringa bin mutane kana musu roko shine malam sai ya shigo da wannan hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa fiyayyar sadaka ma kana an zahari gina wato fiyayyar sadaka ita ce sadakar da mutum yayi bayan shi ya wadata ma'ana duk wani abu da rura na rayuwa wanda ban makawa ya riga ya wadatu da shi sannan abin da ya rage ya dauka ya bada shine yace wabda abi man ta'ul manzon Allah yace ka fara da wanda kake daukan dawainiyar shi ta'ul bi ma'ana tamun wanda kake daukan wahalhale shi cin shi da shan shi da sutura shi yake kanka su ne iyali yaya da mata sai ka fara da su in ka wadatar da su sannan abin da ya rage in yaso ka bada sadaka an gane ko in ma sadakar ce abin da ka gabatar musu sadaka ce sannan hadisi na biyu shine hadisin Hakim Ibn Hizam ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-yadu al-ulya khairun min al-yadi as-sufla hannu madaukaki an gane ko hannu wanda yake madaukaki manzon Allah yace shi yafi alkhairi dangane da hannu makaskanci sai yace wabda abi man ta'ul manzon Allah yace ka fara da wanda kake daukan dawainiyar shi da wahalhalin su sune iyali wa khairu sadaqati an zahari gina fiyayyar sadaka shine bayan mutun ya wadata wa man yasta'fif duk wanda ya nemi kame kansa dangane da roko da do abinda Allah ya haramta masa yu'iffahu Allah ubangiji ta'ala zai azurta shi da kamewa in dai ka nemi kame kanka to Allah zai azurta ka da kamewa ya kimsa dangana a cikin zuciyarka wa man yastagani yughnihi Allah duk wanda ya nemi wadatuwa ubangiji tabaraka wata'ala zai wadatar da shi in dai ka nemi wadatar da kanka to ubangiji tabaraka wata'ala zai wadatar da kai wadata ko ita ce wadata ta zuciya an gane ko sannan wato malam yazo da wata hanya ta daban Abu Hurairah daga Muhayyib shi kuma daga Hisham daga mahaifinsa daga Abu Hurairah kwatancin wannan hadisi zai gabata hadisi na uku shine hadisin wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yana kan minbarinsa manzo Allah ya ambata sadaka an gane ko a cikin hudubar da yi sannan kuma da kame kai sannan kuma da roko duka manzo Allah sai da yi bayani akan waɗannan abubuwa uku sai ya ce al-yadu al-ulya khairun min al-yadi as-sufla hannu madaukaki yafi hannu wanda yake makaskanci sai yace fal yadu al-ulya hiya al-munfiqa madaukakin hannu shine wanda yake mai ciyarwa kenan mai dauka ya bada shine hannu wanda yake madaukaki wasufla hiya sa'ila kaskantaccen hannu wato shine wanda yake mai karba kenan wanda yake roƙon a bashi dan haka hannuwa dai guda hudu ne hannun Allah subhanahu wata'ala na kan hannun shi mai bayarwa hannun mai bayarwa yana kan hannun wanda yake mai karba hannun wanda yake mai karba ba tare da ya roƙa ba to kuma shi ko yafi hannun wanda ya roƙa cewa a bashi hannun wanda ya roƙa shi kuma yafi hannun wanda ya hana hannuwa dai biyar ne hannun Allah subhanahu wata'ala na kan hannun wanda yake dauka ya bada da biyun su shine hannun mai bayarwa na uku shine hannun mai karba ba tare da ya roƙa ba na hudu shine hannun mai karba tare da cewa roƙo yayi an gane ku domin kaskantacce ne hannu na biyar shine hannun wanda aka nema ya taimaka kuma shi ya hana shine kuma bayan su gaba daya dan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.